Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashin Gumin tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Yau ranar Talata 28 ga watan Janairun shekarar 2010 wato 2020. A ci gaba da gudanar da shari'ar duba yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump jiya Litinin ne lauyoyin da ke kare shugaban suka fara bayanansu na kare shi daga zai dauki kwanaki uku. Za mu kawo muku ƙarin bayani. Hakan kuma muna tafi da sabon shirin kowa ya bar gida wanda wato Abdulaziz Adalu Toro ya shirya kuma zai gabatar mana sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke kira kuna aiko mana. Amma yanzu sai a fara gyara zama domin a fara da shirin cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi. An koma zaman shari'ar tsige shugaban Amurka rana ta biyu ta kariya wato ta yunkurin tsige shugaban Donald Trump a jiya Litinin tare da rahotannin samun sabuwar shaida da kan iya sauya kuri'ar ƴan majalisar dattawan jam'iyyar Republican akan ko akwai buƙatar kiran shaidu a ƙarshen makon nan ko kuma babu. Jaridar New York Times ta ruwaito cewa tsohon mai bada shawara a sha'anin tsaro John Bolton ya tabbatar da cewa Trump ya shaida masa ya sanya sharadin bada tallafin soji ga Ukraine har sai ta gudanar da bincike akan wasu abokan adawar sa na siyasa. Shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawan Chuck Schumer yana ganin shaidar Bolton za ta ƙara tabbatar da zargin da ake yi wa Trump na yin amfani da mukamin sa ba bisa ka'ida ba. Matukin jirgin saman da yayi hatsari ya kuma kashe shahararren dan wasan kwallon kwando Kobe Bryant ya yi kokarin kaucewa gizagizai ne kafin ya daki wani tsauni a cewar masu bincike na ƙasa. Jennifer Homendy ta hukumar kula da sufuri ta ƙasa ta faɗa a jiya Litinin cewa jirgin yana da tazarar mita 700 a sama kafin ya dawo sama da mita 300 inda ya daki tsaunin. Jami'an sufurin jiragen sama sun ce sakon matukin na cewa dole sai ya haye sama domin kaucewa gizagizai ita ce kalma ta ƙarshe da suka ji daga jirgin. Dokar ƙasa ba ta yi tanadin sanya bakin akwatin adana bayanai ga jiragen sama masu saukar ungulu ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi tayin baiwa China duk wani tallafin da take bukata domin shawo kan barkewar mummunar cutar coronavirus da ta halaka mutane 81. A sakon da ya wallafa a shafin sa na Twitter a jiya Litinin, Trump ya ce muna tattaunawa da China dangane da wannan cuta. Premier kasar ta China Li Qingyang ya ziyarci birnin Wuhan a jiya Litinin domin tattaunawa da jami'an lafiya akan yadda aikin yaki da cutar ke tafiya. Wuhan ita ce tsakiyar inda cutar ta barke kuma jama'ar yankin da ma makwabtan birane da dama suna fuskantar dokar hana zirga-zirga a daidai lokacin da gwamnati ke kokarin magance yaduwar cutar. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Dr. Tedros Ghebreyesus ya isa Beijing a jiya Litinin domin saduwa da jami'an kasar China da kuma tattaunawa da su akan cutar.
To kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, na zanta da Malam Hassan Jibiya mai fashin baki kan harkokin siyasa Amurka game da shari'ar da ƴan majalisar dattawa ke gudanarwa inda lauyoyin shugaban suka fara jawabin kare Trump wanda zai kwashe kwanaki uku.
To lauyoyin shugaba Trump sun fito sun ce ai babu wani laifi ma da shi shugaba Trump yayi. Abinda yayi bai kai wani laifi ba ko kuma babu wata shaidu ma da za a ce ma yayi laifin da ake zargin shi da shi na cewa ya rike wannan tallafi na kuɗi har sai an yi binciken ki abokin hamayyar shi na jam'iyyar Democrat Joe Biden. To abinda suke kokarin su nuna kenan cewa ai bai ma yi wani laifi ba dan kudin da ya rike dama suna binciken kasar kan cin hanci da rashawa da aka san gwamnatin da shi ba wai dan abinciki ainihin abokin hamayyar shi ba.
To wannan abu ne da suka saba faɗa da mantun can baya tun maka fara wannan shari'ar cewa wannan ba laifi ba ne. Wasu daga cikin sanatocin sun ce laifi ne amma bai kai wanda za a tsige shi ba.
Ya ce ba ma laifi ba ne gaba ɗaya kuma in ma akwai ana zargin laifin da ake zargin shi da shi babu shaidu. To ana cikin magana babu shaidan da za ka ce mutum ya yi laifi sai ga maganar littafin tsohon mai ba shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro wato John Bolton. Ana nan cikin weekend din sai wata jarida da ake cewa New York Times ta buga wato wasu daga cikin kalamai da zarge-zarge da yayi niyyar fitarwa a cikin wannan littafi da zai fita a watan March. To a cikin wannan an littafin da ya fito shi ya ce cewa shugaba Trump ya faɗa mashi da bakin shi cewa a ci gaba da rike wannan kuɗin har sai shi shugaban ƙasar Ukraine ya yi jawabin cewa zai ainihin kaddamar da bincike akan harkokin da ya shafi wannan kamfani da dan shi mataimakin shugaban ƙasa wato Burisma. Sai an faɗi wannan kamfani sai an wato kaddamar da bincike akan harkokin kuɗinsa da sauransu da kan alaƙar shi dan Biden shi kanshi Joe Biden da wannan kamfani. To wannan ba ƙaramin abu ba ne, zai iya zama abin da zai iya canza yanda abubuwa za su kasance nan da 'yan kwanaki masu zuwa.
Kamar yadda ka faɗa cewar wannan littafi ya fito wanda yake babban magana ce ga wannan zai iya sauya akalar shari'a ga baki ɗayanta. To da alamu an sha nana ta cewar ana buƙatar shaidu, a kira shaidu wanda shi John Bolton na ɗaya daga cikin shaidu da ake son a kira. Kana tunanin cewa su sanatoci za su kirawo, za su amince da a kawo shaidu gabansu? To sai a biyo mu domin jin ci gaban tattaunawar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Murtala dauke da sauran labaran duniya.
Amurka ta ƙi sauya yunkurinta na rage yawan zaman sojojinta a nahiyar Afirka, duk kuwa da gargaɗin cewa janye tallafin na Washington kan iya kawo cikas ga yaƙi da ta'addanci a yankin. Ministan tsaron Faransa Florence Parly shine yayi roko na baya-bayan nan na ci gaba da saka hannun Amurka a yaƙi da ayyukan ta'addanci a jiya Litinin a yayin wani taro da manyan jami'an gwamnatin Amurka a ma'aikatar tsaro ta Pentagon. To sai dai bayan kammala taron, sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper ya ce Washington za ta duba wasu batutuwa da ke neman kulawar gaggawa. Esper ya faɗa wa manema labarai cewa yanzu sun mai da hankali akan gwagwarmaya na manyan ƙasashe, da farko China sa'annan Russia. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da mai ƙalubalantar sa a zaɓen watan Maris kuma tsohon hafsan soji Benny Gantz sun shirya gudanar da taruka daban-daban a fadar White House, inda ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai ba da cikakken bayani akan daɗaɗɗen shirinsa na warware tankiya tsakanin Isra'ila da Falastinu. Ana sa ran a bayyana tsarin a hukumance a yau Talata a lokacin taron manema labarai na haɗin gwiwa na Trump da kuma Netanyahu. Netanyahu ya ce a cikin shekaru uku da suka gabata ya yi tattaunawa da shugaba Trump, babban abokin Isra'ila da kuma jama'arsa, dangane da waɗannan muhimman batutuwa na tsaro, kuma yana da tabbacin shi da Trump za su kafa tarihi. Gantz kuma a nasa ɓangare ya ce yana jira ya ga abin da ya kira muhimmiyar ziyara. Turkiya ta bayyana kai ƙarshen ayyukan bincike da ceto a jiya Litinin sakamakon ƙaƙƙarfar girgizar ƙasa da ta dake ƙasar. An yi ƙiyasin adadin waɗanda suka mutu sun kai 41 bayan da aka gano wasu gawarwaki biyu a wani rusasshen gini a gundumar gabashin ƙasar. Kusan mutane 4,000 tare da taimakon injinan gina suka yi ta aiki a cikin tsananin sanyi domin tona baraguzai a Elazig da ke gabashin ƙasar, bayan girgizar ƙasar mai ƙarfin ma'aunin maki 6.8 wadda ta auku a ranar Juma'a. Jami'ai sun ce gine-gine 76 ne suka ruguje, yayin da kuma wasu ɗaruruwa suka lalace. Hukumomi sun ce zuwa yanzu sun tono mutane 45 daga cikin baraguzai.
To a gaida Murtala da karanto mana labaran duniya. Madalla, yanzu kuma lokacin da zamu koma kan tattaunawar da nayi da Malam Hassan Jibiya, inda na tambaye shi ko sanatocin da ke wannan shari'a ta tsige Trump za su amince a kira shaidu. Sai ya ce,
to ka san asafi wato wannan kotun da muke ciki ita ta majalisar dattawa, suna iya canza dokokin shari'a su idan dai aka ce suna da akwai wanda suke son ayi canza wata doka sun suka fi rinjaye wato the simple majority ake ce na shari'a karancin wanda suka fi rinjaye kaga yanzu ana magana mutum sanatoci 51 su fito su rinjaye wani ra'ayi
tunda su dari ne daman a cikin
yawa tunda su dari ne su kuma kaga democracy suna da 47 to abin da ke da kwai yanzu ana buƙatar ƴan jam'iyyar Republican guda hudu kawai su yi zaɓe tare da ƴan Democrat a samu wannan number 51 da ake nema saboda a iya ba da dama a kirawo wasu shedin wanda cikinsu zai iya zama hadda shi wannan John Bolton wannan tsohon mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro.
To amma kuma kamar maganar shaidu da kake akwai idan aka ce za a amince wa bangaren majalisar wakilai ta kira shaidu kana tunanin cewar su ma ƴan jam'iyyar Republican ba su ce suna son Joe Biden da ɗansa su gurfana ba?
Za su iya cewa ai yanzu su abinda Democrats ma suke nufi kawai wato ba su ki ba a ce a kira duk wanda za a kirawo in dai har za a bar su su kirawo wasu daga cikin mukarraban shi shugaba Trump kamar shi Joe Biden da kuma irin su Mick Mulvaney wanda yake na kusa-kusa da shugaban kasa ne sosai wanda kuma sun san wannan alaka da ta faru ta magana rike kudin nan da kuma magana binciken shi Joe Biden da kuma ɗansa to gaskiya su Democrats yanzu abinda suke nunawa a matakin majalisar dattawa ne za a kira wasu wa'annan wato ƙarin shaidu wanda su lokacin da suke tashi shari'a a majalisar wakilai ba su kira ba amma dalilin da suka bada shine ko da sun kirawo wato fada shugaban ƙasa za ta iya amfani da wannan ƙarfi nata ta hana su zuwa abin da zai kai da zuwa kotu kuma abin zai ta wato za a yi ta jan shi har zai iya wato shi ainihin kansu magana ci gaban mata kafin tasiri saboda ana jiran a ji abin da kotu za ta yanke ko ta tilasta ma wa'annan makarabai na shugaba Trump su zo su ba da ba'asi ko kuma ta ce a'a ku majalisar dattawa wakilai ba ku da hurumin da za ku kira su zo ku tilasta musu su zo su ba da shaida.
Malam Hassan Jibe kenan mai fashin baki kan harkokin siyasa Amurka. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shiri na gaba sai a shakata da dan maraya.
Kinyara Allah nana haba yara manyan gobe yanyara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara manyan gobe haba yara Allah nana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta ƴan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so ƴan yara manyan gobe haba yara Allah nana ƴan yara manyan gobe ƴan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so ƴan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kwai shiga mai amfani kwai shiga mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kun girma idan kun yarda ƴan yara manyan gobe haba yara Allah nana ƴan yara Allah nana haba yara manyan gobe. Hey. kai yara ku bi ma iyaye ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so in yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara Allah nana ta yara haba yara ta yara manyan gobe ta yara in mu ne yau to yara ku ne gobe ku lura da wannan kalma kai in yara manyan gobe haba yara Allah nana ta yara manyan gobe haba yara Allah nana in yara manyan gobe san aiki mai kyau ku sare da inganci din ku sare da girma mai kyau ku sare da halin kirki yara ku dinga biyayya kun ga irin haka Allah ke so yara ku dinga biyayya kun ga irin haka Allah ke so
to Allah ya kaza to a gaida Allah ya ji kan maza yanzu kuma lokaci ne da zamu kuma Gifa Abdul Aziz ya kawo mana sabon shirin sa na kowa ya bar gida
kowa ya bar gida gida ya bari
ka san wanda ba awa ka sace darago daraga masu yan zama kai wani gonga mola wadaka san wadaka ko janne
ko ya bar gida ka gida ya bar shi jama'a assalamu alaikum barkamu da sabon shekara ta 2020 duk wani sabon shiri domin ku masu sauraren mu mai suna kowa ya bar gida kashi mai gida ya bar shi wanda ni Abdul Aziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amerika dake nan birnin Washington DC shiri ne da zai tattauna da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma kokarin da suke yi wa al'ummar su domin samun ci gaban jama'ar su bari mu bar bakuwar tamu ta gabatar da kanta to gare ki Malama Mary
Sanana Mary Akila Adamu daga Kaduna State Jama'a Local Government Nigeria na zo America domin karatu ne gida na yana karatu a seminary Luther Seminary Minnesota da zilin zuwa mu kenan domin yin karatu
yana karatu zama pastor
yeah
okay to malama Mary kece ke to daga Kaduna shekara nawa kenan da ke baro Kaduna
ina kai ina shekara na biyu kenan domin mun bar Nigeria August 11, 2018
kina aiki kakin ki zo kakin ki baro Nigeria
dama ina makaranta na gama makaranta kenan sai muka zo nan
to ya ke ga rayuwa a nan Amerika
to rayuwa dai a nan rayuwa ce wata ta sha bamban da gida domin ba za mu hada domin da su riga sun establish sun shirya rayuwarsu yadda zai taimaka musu su riga sun yi gaba da fiye da yadda mu a gida rayuwa take a nan sun shirya rayuwarsu yadda zai kawo ginuwa da taimaka musu domin in kana nan ba za ka taɓa rasa abin yi ba in karatu ne sun shirya shi yadda za ka yi karatu ya'yanmu kuma sun sa karatu dai sai dai wanda bai so yin karatu ko ba ka so yin karatu dole ne ka yi domin akwai amfanin yin karatu rayuwa a nan ba jingina ga wani
ba kamar gida ba ko
ba kamar gida ba a gida za ka gan yara ba sa son yin karatu zai zama ba wanda zai kula amma nan gwamnatin nan sun sa yara a gaba dole yaron ka ya je karatu
ikon Allah to kina nan tare da mijinki kuma da ɗiyanki ko
ya muna nan dukan mu
ku nawa ne a nan a yanzu haka Amurka
mu uku ne
ko Allah sarki to ke gamsu da yadda ake gudanar da harkokin rayuwa na Amurka
kamar da na bayani da fara sun tsara abubuwa yanda zai kawo tsara yansu daɗi sannan anan babu rogo ba zai iya zama nan ba in kana rogonci ba za ka iya ba dole ne ka tashi sai ka nema abin da zai taimake ka a cikin rayuwa kuma in kai ciki ikon Allah za ka gan kai nasara
kenan dai kina son shi Amurka ba garin rago ba ne
babu
rago bai iya zama nan
ba zai iya ba.
Ikon Allah. Ya kiga yanayin siyasa a Najeriya yanzu haka?
Yanayin siyasa a Najeriya shi ne gaskiya akwai matsala. Matsalan shi ne masu siyasa za su faɗa za su yi campaign. Abin da sun fada mana daban da abin da bayan sun ci zaɓe za su gudana ba gaskiya kowa dai son ran shi yake yi da abin da dai zai kawo mishi cin gaba shi kadai ba sa juya baya ba sa tuna da baya ba kamar yadda na gani a nan azin responsibility and accountability babu a gida ba kamar nan ba.
To ganiki me yasa babu irin wannan tsari a can?
A gida accountability babu tsoron Allah. Na biyu kuma ba sa tuna da amanan da suka dauka. Ba sa tuna da jama'a da sun zabe su.
Ikon Allah.
In suka samu ta su manta da jama'a da sun zabe su ba sa tuna yi abin alkoholin da suka dauka ba za su tuna su cika ba. Wannan cin mutunci ne ga jama'a.
Yanzu haka idan shugabanni wanda ke jagorancin gwamnatin Najeriya suna sauraron ki, wani sako gare ki na musamman zuwa gare su?
Sako na zuwa gare su shi ne su tuna da cewa Ubangiji na kallonsu ya ba su zarafi ne su yi wannan shugabanci. Kuma dukkan shugabanci da suka samu a kashin kansu ba ne. Wasu za su ganka bin kudinsu ne ya ba su, amma ba haka ba ne. Ubangiji ne ya yarda su samu wannan matsayi. Sannan kuma watan-wata rana za su ba da lissafi a gabansa abinda yadda suka yi shugabancin da ya ba su. Saboda haka su yi la'akari da cewa ransu ba hannunsu yake ba, Allah ne ya kirke da ransu kuma zai tambaye su duk yadda suka yi da shugabancin da ya ba su.
To Allah ya sa san ji wannan kira naki. To mun gode kwarai Mary Akila, yar asalin ƙasar Najeriya da ke nan jihar Maryland. Mun gode da bamu damar tattaunawa tare da ke a cikin wannan sabon shirin namu mai suna Kowa Bar Gida, Gida Ya Bar Shi, wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda. Mun gode.
To mazalla a gaida wato a gaida Abdulaziz Adil Toro. To yanzu kuma ga wannan sakon.
Assalamu alaikum sashen Hausa nan gidan rediyo Amerika. Sunana Nuhu Muhammad a karamar hukumar ke ta fana shiyar shawa Kamba local government a Kebbi State. Yana Amurka ina son ku yi kamun sakona ga sabon shugaban sashen Hausa na gidan rediyo na Amerika wato Dr. Aliyu Mustapha Sokoto. Ina taya shi murna da fatan alheri. Allah ya taya shi ruku.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adamare Fata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Duniya ta san cewa kafin zuwa wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya tun 2015 ai kusan kashi 1/6 na kasan Najeriya na hannun tsageru. Yau ba haka lamarin yake ba. Ai idan ba yabo ba fallasa.
Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka, sunana Damba Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Game da hukunci da aka yanke wa wannan baiwar Allah Maryam Fanda na kashe mijinta da ta yi, to a gaskiya a shari'ance a musulunce idan wannan al'amari ya tabbata ita sai ta gode wa Allah don an yi abin da Allah ya ce a yi, sannan kuma Allah ya sa ta wannan sanadi ba da tafi. To idan Allah ya sa ka samu rahama alfarmar wannan hukunci da aka yanke mata, sai ta samu rahama, ta samu aljanna.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Kwamar Shirto da Sabon Unguwa Katsina babban magatakarda da kungiyar Murya Talaka. Maganar da kungiyar Kiristocin Najeriya ta ba ta yi bane ƙarya ce, ba mai dadda maganar ta ba. Gwamnati ba ta da hannu kwata-kwata a cikin matsalar Boko Haram na dai kenan. Na biyu kuma Boko Haram tana kashe musulmi da ma da yan take Kiristoci. To amma nan ba ma shaida mai ba. Bai kamata a dinga kawo irin wannan maganganun ba. Wannan matsala ce da ta shafi ƙasa. Saboda in ma wata kungiya tana so ta bayyana ra'ayinta game da yadda jami'an tsaro ke gudanar da aikinsu, to bai kamata ta jero addini a cikin lamarin ba.
To madalla, sakonan da ku masu sauraro ku aiko mana kenan, kuke kira kuna ajiye mana. To yanzu a nan birnin Washington DC a gwamnati na cewa karfe 2:25 na dare ga wannan sakon.
Yi imani ga Allah da ya halice ni cewa kudade sun bata in ma ba su fi wannan da ake magana ba.
To an samu zalunci ko gazawa sai mu zo musu ido?
Ba zai yiwu ba.
Saboda yanzu mutanen mu in an yi wani abu kadan za a je a fada marugaje a ita kashe su a banza, ko kuma a ce kashe kuma ya tashi tsakanin mu da wasu mutane.
Idan muka fitar zanga-zanga ba mai jin daɗi ba, don haka mu ne.
Masu sauraro, ku kasance da sashen Hausa na Muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe 6 na safe a gwan Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, ko kuma karfe 5 na safe a gwan Ghana. Domin sauraron shirin Ciki da Gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi. Shirin da ke bin sawun batutuwa da suka haɗa da rashin gaskiya, sata dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. Za a iya sauraron maimaicin shirin Ciki da Gaskiya a duk ranar Talata da misalin karfe 8 na hantsi. Ga masu sauraron shirye-shiryen Muryar Amurka da ke a jamhuriyar Nijar, za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. To madalla, sai a ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na Muryar Amurka. Da wannan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Baki
baki
baki mai yanka wuya. Shiri ne da zai rika duba lamurran siyasa, kamar daga sayar da yan takara, gangamin yakin neman zabe, alƙawuran siyasa da romon demokradiyya, har ya zuwa dambarwa da cece-kucen siyasa a kasashen duniya daban-daban, musamman a nahiyar Afirka. Ku kasance da shirin a kowace ranar Laraba. Shirin mu na safe karfe 6 agogon Najeriya da Nijar, 7 agogon GMT da Ghana.
To madalla, an koma wato zaman shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump a jiya Litinin, tare da rahotannin samun sabuwar shaida da kan iya sauya kuri'ar 'yan majalisar dattawan jam'iyyar Republican akan ko akwai buƙatar kiran shaidu a ƙarshen makon nan ko kuma babu. Matukin jirgin saman da ya yi hatsari ya kuma kashe shahararren ɗan wasan ƙwallon kwando Kobe Bryant ya yi ƙoƙarin kaucewa gizagizai ne kafin ya daki wani tsauni, a cewar masu bincike na ƙasa. Jennifer Homendi ta hukumar kula da sufuri ta ƙasa ta faɗa a jiya Litinin cewa jirgin yana tazarar mita 700 a sama kafin ya dawo sama da mita 300 inda ya daki tsaunin. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi tayin baiwa China duk wani tallafin da take bukata domin shawo kan barkewar mummunar cutar coronavirus da ta halaka mutane 81. Saƙon da ya wallafa a shafinsa na Twitter a jiya Litinin, Trump ya ce suna tattaunawa da China domin ganin an yi maganin wannan cuta.
To madalla, masu sauraro, nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can an jima da la'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarci shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanina da ya tana na gabatarwa, sai Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Daro Smith, ni Sarfi Lahashin Gumel da na hada kuma na gabatar nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.